إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أحييكم بالتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya sake tattara huskokin mu a wannan masallacin na masjidud da'wati wal irshad a unguwa ta Site Dikti a garin Niyami inda muke gabatar da karatun littafin mu na Umdatul Ahkam a kowace rana ta Juma'a. Muna fatan Allah madaukakin sarki ya datar da mu da kwadin daidai, sannan kuma ya ba mu yin aiki da abin da muke karantawa. Kafin mu ci gaba daga inda muka tsaya, akwai tambayoyi. Mai tambaya ta farko ita ke cewa, assalamu alaikum malam, ina da tambaya, me yasa aka ce in mace tana haila ba ta kusantar namiji? Kenan tana tambaya me yasa aka ce mace in tana haila ba ya halatta mijin da ya sadu da ita. Kamar yadda ta faɗi, asali haka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko Allah da kansa ma ya haramta mana kusantar mata, da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adam fa'tazilu nisaa fil mahid. Kenan Allah subhanahu wa ta'ala yake ba mutane amsa daga da tambayar haila da suke yi. Allah yake cewa shi cuta ne, idan mata suna wannan to ku nisance su. Kenan sai nuna cewa haramun ne mutum ya sadu da matarsa a lokacin da take cikin jinin haila. To ita tambayar ta shine, dan me yasa aka ce kada a kusance ta? Abin da yasa aka ce kada namiji kusanci mace idan tana haila, dan saboda dalilai kamar haka. Daga cikin su shine kasancewar lokacin da mace take haila lokaci ne wanda take a cikin tsanani. Duk mata wanda suke haila sun san da cewa lokacin haila lokaci ne da suke shan wahala, musamman hormone za su fara da ciwon kai da ciwon mara, wasu kuma ciwon baya. To kun ga kenan kasancewar tana a cikin wannan hali na rashin lafiyar, idan mijin ta yace zai sadu da ita zai kara mata mi, zai kara mata ciwo. Kuma likitoci suke cewa idan ya kasance namiji yana saduwa da matarsa lokacin da take cikin haila, to lokacin da yake sa farjin nan nasa yana ɗebo cututtuka daga ciki, na saboda wannan shine cuta ce kamar wanki ne take yi. Kenan lokacin da namiji ya sa azzakarinsa a ciki aka yi daidai jinin yana fitowa, kenan sai ya ɗogo mi, zai iya ɗogo cuta. Kuma har yanzu suke cewa lokacin da mace take cikin jinin haila ma'aihuwarta tana yin taushi sosai. To idan ya kasance ana saduwa da ita ma'aihuwarta ta tana iya takece har ya kai ga ma da meke da suna ta rasa yin aihuwa kwata-kwata, ma'ana ta kasance bakarariya. Kenan wannan shine kaɗan daga cikin hikimomin kasancewar cutawa ne zuwa gare ta, shi ma namiji karan kansa cutawa ne zuwa gare sa, musamman kasancewar jinin haila yana da wari haka. Kenan ko shi kanshi lokacin da yake iya saduwa da ita zai kasancewa yana iya yi kyamarta, haka ita ma haka za ta ji kamar za ta ji ɗarin bata kanshi, ta ba shi kanta yadda ya kamata. Wannan shi ne kenan. Kenan dai hukuncin wanda ya sadu da matarsa lokacin da take cikin haila da gangan, hukuncinsa shi ne ya yi tabbata babban zunubi, kuma zai nemi gafara ga Allah madaukakin sarki, sai ya hudda kafara. Kafararsa ita ce ya hudda dinari guda ko kuma rabin dinari, ban san dinari a yanzu yana iya kai nawa ba a kudin saifa, amma dai kudi ne masu yawa kaɗan. Kenan wannan shi ne kafarar wanda ya sadu da iyalinsa tana a cikin haila. Sannan wannan mai tambaya ta biyu yake cewa, assalamu alaikum ustaz, malam idan ana biyan ka bashin azumi har wani ramadan ya zo mutum bai biya ba, shi mutum yana iya ya azumin ramadan kin da yake a ciki? Kenan da farko dai ta tafka babban kuskure, domin wadda ta yi wannan tambayar mace ce. Baya halatta mutum yana da azumi ana biyarsa azumi ya yi sakaci har azumi wani ya iske sa bai biya wannan azumin ba. Kenan abin da yake akan mutum a wannan lokacin ya istighfari, ya yi tuba-tuba na kwarai, sannan kuma ya azumci wannan azumin da ake a ciki yanzu. Shi in an ya kasance an kare wannan azumin da ake a ciki, daga baya sai ya biya wannan azumin da aka bisa, wancan azumin da aka bisa. Kenan wannan shi ne. wannan shi kuma tambayar ta fito daga Amr, yake cewa so da yawa in ana karatun alqur'ani ina jin watar kamar in yi hawaye, watar ma hakuka nake yi, ce tare da cewa kuma watar ban ma san mi ayat take bayani ba, amma sai ji kuka ya taho masa. To a wannan gurin ba zan baka irin amsar da wani malami ya taba badawa ba, malami ne mai ruqiyya, sai aka yi masa irin wannan tambayar. Yace ni ana karatun qur'ani sai in shi ina kuka, kuma alhali ku ban san me ma ake karantawa ba. Sai yace masa baka san me ake karantawa ba kuma kake kuka? Yace to ka je a yi maka ruqiyya, aljannu ne a gare ka. Gane ko? Ai mai aljannu tace ake maka karatu, aljannu na iyo ko? Yace to aljannu ne ke gare ka. Asali dai gaskiya abin da fatawar da yake kamata a bashi ne akan cewa asali alqur'ani ba wai sanin ma'anarsa kawai zai sa ka ji sauƙi haka yi kuka ba. Alqur'ani yana da wata ɗabi'a wanda ko da baka san me ake karantawa ba, idan ya kasance mutumin da yake karatun yana gyara muryar shi, to zaka ji tsikar jikinka tana tashi ko da a ce ko baka san me ake karantawa. Kuma wannan alama ce ta cewa kai mutumin kirki ne, kana da imani. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub, da ambaton Allah ne zukata suke jin natsuwa. Kina lokacin da kake jin natsuwa ana karatun Qur'ani ko da baka san me ake faɗi ba, alama ce ta imani yana ratsa ka a wannan lokacin. Wannan shine kenan. Na amsar ka anan alama ce ta kai mutumin kirki ne, kuma kai kokari ka san ma'anar ayoyin da ake karantawa har suke sake kuka. Mai tambaya ta gaba yake cewa assalamu alaikum malam, fatan alheri, Allah ya ƙara lafiya, amin. Yake take cewa malam, in mutum ya zo juma'a ya tar an yi raka'a guda, to biyun to ya zai yi wajen biya raka'a guda zai yi ko kuma a'a zai yi raka'a hudu a maimakon a matsayin azhar? Wannan tambayar ta hudu daga gatanan Hadiza. Amsa anan shine wanda ya samu raka'a guda a sallah ta juma'a, to abin da yake alkansa shine ya kawo raka'a guda shikenan ya sallami ya samu juma'a. Ya zo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man adraka raka'atan min as-salati faqad adraka as-salah, duk wanda ya samu raka'a guda a cikin wata sallah to ya samu wannan sallar. Kenan wanda ya samu raka'a guda a sallar juma'a ya samu juma'a, juma'a shi tayi. Kenan mafhumul mukhalafa, sai muna cewa ashe duk wanda bai samu raka'a guda ba to bai samu sallar ba. Shi yasa idan ka zo masallaci kai isko sujada ta ƙarshe ko kuma sujada guda bi ma ka samu, baka samu shar'i ba, sai dai kai wanda bai isko ma sujadar ba, amma dai baka samu asalin shar'i ba. Dama asali kaida ce a wajen malaman usul suke cewa la tudraku salatu wal waqtu wal jama'a illa bi idraki raka, ba a samu sallah da shar'i da lokacin sallar sai an samu raka'a guda a cikin mi a cikin sallar, ma'ana wai alal aqalla ne. Kinan a wannan lokacin idan mutum bai samu raka'a ba, in ya kasance sallar juma'a ce, to kinan zai tashi ya kawo rukui guda hudu, ya zamanto shi azhar ce bai samu sallah ta juma'a. Mai wannan tambayar kuma take cewa assalamu alaikum malam, kurkuwa kan infi a seregil a da regil el ne prifa el ne shalfa el ne tushba bil quran. A sirrance, da a wani lokacin azhar ce zafi, kuma azhar mun ga cewa a asirance ake karatu, amma shi kuma wanda raka'a guda zai biya shi kuma zai yi karatunsa a bayyane ne, tunda shi kuma sallar juma'a ce a kansa. Wannan shi ne kida insha Allah. Mai wannan tambayar take cewa dan me yasa mace idan tana haila ake cewa ba ta sallah, ba ta azumi, sannan kuma baya halatta ta taba alqur'ani? Dalili take tambaya. Wannan tambayar ta ba tambaya ba ce mai babban mamaki, domin an yi ma Aisha radiyallahu anha irin wannan tambayar, babu abin da aka rage a ce, mun gane ko? Sai dai ta dan sha bamban kaɗan. Asalin wanda ta yi ma Aisha tambayar ta ake ce ma Mu'adha, ɗaya ce daga cikin ɗaliban Aisha wanda sun kwashi ilimi sosai a wajen Aisha. Take ce ma Aisha, ma balu ha'idi taqdi siyama wala taqdi salah, me yasa mai haila ake sa ta tafiya azumi, in tana sallah in tana haila ba ta azumi amma za ta biya sa sallah, kun ba ta yinta kun ba ta biyanta? Sai Aisha take ce mata, shi ke bahauriya ce, ma'ana ke khawari ce? Domin akwai wasu kungiya da ake ce ma khawari, wanda su a ra'ayinsu idan mace ta kare haila sallolin da duk
suka ku bace mata sai ta bi sai ta biya su wannan shine ra'ayin su shine take cewa ke irin su ce tace a lastu bi haruriyatin walakinni as'al ani ba baharuriya bace ina dai tambaya ce sai Aisha take cewa manzon Allah ya kasance a lokacin su yana umurtar su da su biya azumi amma kuma sallah ba a umurtar su da su biya ta kenan sai nuna cewa abu ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya hukunta ma mata shi dan saboda yake da suna hikimomi daga cikin hikimomin malamai suke cewa shine kasancewar lokacin da mace take a cikin haila tana a cikin yanayi na damuwa to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya tausasa mata ya rage mata wannan damuwar ta a dauke mata azumi sai lokacin da take a cikin lahiya lau ta a dauke mata sallah sai lokacin da take mi take a cikin lahiya lau sannan abin da ya sa kun ba ta daukar qur'ani dan saboda ba ta da tsarki dan saboda wannan jinin najasa ne shi kuma ga alqur'ani Allah yake cewa la yamassuhu illa al-mutahharin babu wanda yake halatta ya taba alqur'ani sai wanda yake da tsarki kenan yake manta ta sadi aka dauke ma mace sallah da kuma azumi lokacin da take haila shine dan tausasa mata Allah subhanahu wa ta'ala ya tausasa mata dan saboda ya kasance mata wannan kin tunatarwa a gare ta akan cewa Allah yana tausanta kuma sannan addinin musulunci addini ne mai sauki shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifanta mata da naqisatu aqlin wa dini ma'ana wanda hankalin su tawayyi ne sannan kuma addinin su tawayyi ne yana ɗaya daga cikin binciken da likitoci suka ce yana ɗaya daga cikin yanayin da mace take shiga in tana haila shine hankalinta yana ragewa ma'ana tana saurin hoshi zaka gani a ɗabi'ance mace wata ran banza-banza sai kaga tana ta maka kumburi ba aurata sun san da wannan kenan gobrai sun san da cewa wata ran zaka ga mata da wannan halin in kaga wannan halin kai hakuri wannan jinin haila shine ya samu ta wannan kin to kenan sai kasance lokacin da suke cikin hailan nan hankalin su yana ragewa dogon tunanin su da juriyar su tana ragewa yasa manzo Allah ya sifanta su da suna da tawayyar hankali tawayyar addini shi kuma shine kasancewa ba gode shi suke sallah ba kenan lokacin da suke haila ba su sallah kenan sai kasance mi wannan kamar ragiya ne a gare su wannan shine kenan a tambaya ta karshe dangane da azumi yake cewa assalamu alaikum ustaz idan mutum ya kasance yana a cikin sahur sai ladan ya kira sallah zai tsaye da sahurkin ko kuma kaka kenan a wannan lokacin idan ya kasance bai kare sahurkin ba yana tsakiyar sahurkin ne lokacin asalatukin yayi aka yi kiran sallah ko alfijir yayi keto ya halatta a gare shi ya kare sahurkin nasa domin asali kaida ce a wajen malaman fiqh suke cewa yuktafaru fil baqa ma la yuktafaru fil ibtida ma'ana ana ya yi ma mutum ya ci gaba da abin da ya fara ko da a ce ku tsakiyar lokacin da yake yin sa haramun ne a yi sa in dai har ya fara saka min ya zama to haramun to ya halatta a gare sa ya ci gaba amma sai dai in lokacin haramcin ya shiga to haramun ne yayi mi ya fara misali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza uqimatis salatu fala salata illa al-maktuba idan aka tsayar da sallah haramun ne mutum yayi wata sallah sai wannan sallar da aka tada to lokacin da mutum ya kasance yana tsakiyar sallah ta nafila sai aka tada sallah a wannan lokacin ya halatta a gare sa ya kare wannan sallar dan mi dan saboda lokacin da ya fara ta ba haramun bane yayi ta mun gane ko to haka shi ma wanda yake sahur lokacin da ka fara sahurkin alfijirin ai bai keto ba kana tsakiyar sahurkin ne alfijirin ya keto kenan kasancewar ka fara saka mai alfijirin ya keto to sai ya kasance ya halatta gare ka ka ida mun gane ko amma sai dai a wannan lokacin ana so mutum ya gaggawa ya ida in sallah ce in kun ma sahur ne wannan shine kenan insha Allah dai kenan idan ba a manta ba muna a cikin kitabu siyam ana litafi mai bayani kan abin da ya shafi azumi a yau za mu tashi a hadisin Aisha ake cewa an Aishata wa ummul mu'minin wa ummi Salama radiyallahu anha an karbo wannan hadisin daga Aisha da ummu Salama yadda Allah ta kara tabbata a gare su biyu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lalle manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare sa kana yudrikuhul fajr ya kasance alfijiri yana riskarsa wa huwa junubun alhali yana a cikin janaba min ahlihi dalilin saduwa da yi da iyalinsa kuma ya tashiru sannan sai yayi wanka wa yasumu sai yayi azumi kenan wannan hadisin daga matayin manzon Allah guda biyu ne Ummu Salma da Aisha take cewa manzon Allah ya kasance alfijiri yana iskosa alhali yana cikin janaba dalilin saduwa da yayi da iyalinsa kuma sai manzon Allah yayi wanka ya cigaba da azumin sa ashe nan wannan hadisi yana nuna mana abubuwa kamar haka yana nuna mana cewa baya ɗaya daga cikin sharadin azumi tsarki mun gani sallah sai da tsarki ko amma shi kuma azumi baya cikin sharadin sa mai tsarki da lokacin da alfijiri ya isko manzon Allah yana cikin rishin tsarkin nan kinan sai ya nuna cewa mi da ya tahi da azumi sai ya nuna cewa mi ashe wannan yake da suna rishin tsarkin da yake a ciki baya hana masa yimi ya ci gaba da azumin sa sannan kuma har yanzu wannan hadisi yana nuna cewa ashe ya halatta yin jima'i ami a cikin dare na azumi domin a cikin rana haramun ne mutum yimi yayin jima'i ya sadu da iyalinsa zamu gani hadisi nan gaba a asali can da lokacin farko-farkon addinin musulunci Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta ma mu'minai su sadu da iyalinsu idan dai har suka kwanta misali an sha ruwa da aka sha ruwa sai kwana ya doke ka to lokacin da kai kwanan nan ko da a ce ka tashi misali tsakiyar dare haramun ne ka ci abinci ko kuma ka sadu da iyalinka kenan azumi yana hawa kanka daga an yi mi ka kwanta kwana ya doke ka shikenan mun gane ko to daga baya sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sauke ma mu'minai da kasancewar suna yin su ci abinci har zuwa lokacin alfijiri yake to da kuma saduwa da iyalinsa da iyalinsu shine inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa uhilla lakum laylatus siyami rafathu ila nisa'ikum an halatta muku ku sadu da iyalinku a cikin dare na ramadan wannan shine kenan sannan kuma har yanzu wannan hadisi yana namuna girma da falalar matayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kasancewar ta dalilin su an samu su ilimin mukka wanda ba ta hanyar su da ba ta hanyar su ba za a iya samu wannan ilimin ba domin abin da ya shafi al'amari na jima'i babu wanda yake sani sasaiwa sai tsakanin mata da miji kenan sai kasance dalilin su sai muka san al'amuran da suka shafi al'amari na jima'i da mu'amala da iyali wannan shi yasa malamai suke cewa daga cikin hikimar ta sa Allah subhanahu wataala ya hukunta ma manzon Allah auren mataye masu yawa da kabilu bamban waga mace ta imantar da kabilunta abinda ta kasance tana yi tare da manzon Allah da abin da ya kama da haka wannan shine kenan aha sai hadisi na gaba malai yake cewa an abi hurairah radiyallahu anhu an karbo wannan hadisin daga abi hurairah yadda Allah ta kara tabbata a gare sa anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala lalle manzon Allah sai da aminci Allah su kara tabbata a gare sa yace man nasiya duk wanda ya manta wa huwa sa'imun alhali yana a cikin azumi fa akala sai ya ci aw shariba ko kuma ya sha bal yutimma sawmahu to ya cika azumin sa fa inna ma at'amahu Allah wa saqahu domin Allah ne ya ciyar da shi kuma ya shayar da shi kinan wannan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan mutun ya manta yana tsakiyar azumi sai ya ci ko kuma ya sha to kada ya ci gaba da sha ko kuma ci a'a ya ci gaba da azumin sa ya kame bakin sa domin wannan ciyarwa ce da shayarwa daga Allah madaukakin sarki ma'ana kinan wannan wata rahama ce da Allah madaukakin sarki ya maka ban mantawa in ka wannan hadisin so diyawa sai ya ce amma kuma nan fa idan mutun ya kasance dangu ne mutun ya sha kebo ba guda ya kai loma ta karshe sai tuna yana azumi kuma in ya tuna yana azumi dole sai ya kame ko to kuma ba a haudar ruwa ba kun san ku an ci dambu ba a sha ruwa ba akwai me akwai matsala kun gane ko kina wannan ya kasance ma da a ce ma bai manta ba shi yi masa alkhairi domin an ci dambu kwano guda ba a sha ruwa kun san akwai aiki wannan shine kenan dai idan mutun ya manta ya ci ko ya sha lokacin da ya tuna to kai tsaye zai karewa to ga wata matsala idan ya kasance wani mutun yana a kusa a gare sa shin ya halatta ya tunatar masa ko kuma ya haƙa ko kuma a kyale shi zai sai ya kare mi sai ya kare abin da yake in ya tuna da kansa a wannan lokacin wanda yake a kusa gare sa haramun ne a gare sa ya kyale sa kun gane ko kenan dole sai tunatar da shi domin asali mutun yana azumi ya ci ko ya sha haramun ne ko asali da a ce da ganganye mi zai samu zunubi ko kenan sai kasance dalilin mantuwa ne aka mi aka doke masa zunubi kenan sai kasance kai lokacin da ka sani sai ka gaya masa bai manzo Allah yake cewa mi barra aminkum munkaran falyughayyiru ko duk wanda yaga ana sabon Allah to yami ya canza wannan sabon Allah ta hanyar hannu ko ta hanyar baki kenan wannan lokacin sai ka tunatar da shi tunda asali sabon Allah ne yake. To kuma ga wata matsala, idan mutun ya tuno sai ya ci gaba da ci bai katse cin ba, to a wannan lokacin ya danganta da azumin da yake. Idan ya kasance azumi ne yake na farilla, azumin na Ramadan, a tsakiyar Ramadan, to a wannan lokacin ya tabga babban kuskure, ci gaba da cin nan da yayi, mun gane ko? Amma idan ya kasance azumi ne na nafila, to a wannan lokacin ya halatta a gare shi ci gaba da ci, mun gane ko? Misali ka shaki dambun da muka ce azumin nafila ne kake, sai kaga ai baka sha ruwa ba, akwai matsala, to ya halatta mai ka dauki ruwan ka sha, mun gane ko? Domin kamar yadda malamai suke cewa mala yajibu ibtida'an la yajibu itmama, dukkan ibada da ba dole bane ka fara ta, to ba dole bane ka kare ta in ka fara ta, mun gane ko? Amma kuma duk ibadar take dole ne ka yi ta, to dole ne sai ka yi mi, dole ne ka ci gaba da yinta. Shi yasa anan yake wajibi lokacin da kake sallah, ko da a ce ma'aikata za ta kira ka, in dai sallah ta farilla ce ba za ka yi ba, ba za ka amsa mata. Amma in sallah ta nafila ce fa, sai ka katse ka amshi kiranta, mun gane ko? Wannan shi ne kenan. Wannan hadisi yana karantar da mu abubuwa kamar haka. Daga ciki dai yana nuna mana cewa ashe yana ɗaya daga cikin al-mufattirat, ya ake ce ma al-mufattirat su ne abubuwan da suke kare azumi. Yana yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke kare azumi, ci da mi, ci da sha. Kuma abubuwan da suke kare azumi ba su da yawa sosai idan aka kwatanta su da abubuwan da mai gida suna ba su kare azumi. Asali dai dukkan abin da ya shiga a cikin jikin mutum yana kare azumi, sai da sharadi idan ya kasance abin da ya shiga a ciki ba abu bane wanda yake a matsayin abinci. Asali kaida ce a wajen malaman fiqh suke cewa yughallabu janibal manfadil mu'tad wa yughallabu janibut taghziyati fi ghairihi, suke cewa dukkan abin da zai shiga a cikin mutum akai tsaye yana kare azumi, mun gane ku? Sai idan abin da ya shiga a ciki ya kasance ba abu bane wanda yake a matsayin abinci. Misali iska, lokacin da ka bude baki iska shiga a cikin bakinka, kun ga ai ya shiga cikin jikinka ko? Amma iska a matsayin abinci yake? Ba a matsayin abinci yake, mun gane ku? To kuma akwai inda koda a ce ba a matsayin abinci yake ba, ya shiga a cikin jikinka yake iya, yana iya kare maka azumi. Shine wani lokaci, shine idan ya kasance ya shiga ta hanyar baki ko kuma ta hanyar mai, ta hanyar hanci. Asali malamai suna kasa mashigar abinci a cikin jikin mutum ko kuma wani abu a cikin jikin mutum kala biyu. Akwai al-manfadil mu'tad, ma'ana shine mashiga wadda take aka saba da ita, shine baki da mi da hanci. Idan ka sa ruwa ta baki za su mi, za su wuce. Idan ka sa su ta hanci ba, shi ma dai za su mi, za su shige. Shine kenan al-manfadil mu'tad. To akwai al-manfadil ghairul mu'tad, mashiga wadda ba a saba da ita ba, can ba a rasa ba ne ake samun ta, shine ta hanyar fata, mun gane ko? Kenan shine misali idan muka dauki hanyar allura, misali idan za a ba mutum allura, kun ga ta hanyar ina ake samun shi ruwan? Ta hanyar fata ake samun ruwan. To wace allura ce take kare azumi, wace ce ba ta kare azumi? Allurar take kare azumi ita ce allurar da aka yi da nihin matsayin abinci ga jikin mutum. Idan kasance an maka wannan allura a matsayin abinci a gare ka, to ba za a lura ba da ta baki ta shiga ko kuma ta shiki ta shiga, mun gane ko? Kenan kace ta kare maka azumi, domin kasa abin da yake mi, abin da yake abinci ne a jikinka. Sai idan ya kasance allura da aka ma mutum ba ta abinci ba ce, ta magani ce, to a wannan lokacin ba za ta mi, ba za ta kare azumi ba, domin abin allura da aka ma ba ami ba, ba a matsayin mi take ba, ba a matsayin abinci take ba. Shi ma haka serum, shi ma kala biyu ne. Akwai wanda yake a matsayin ƙarin ruwan jiki, to ƙarin ruwan jiki kai da wanda ya sha moɗa guda duka guda kuke, a sa maka serum a matsayin ruwa, wani ya ɗauki moɗa ya kwaɗa a cikin baki ya shanye, to duka guda kuke azumin ku ya kare. Amma idan kasance serum ɗin da aka sa shi ma na magani ne, kun san shi ma akwai na magani, to a wannan lokacin ya halatta idan aka sa ma mutum shi azuminsa ba zai kare ba. To dangane da kuma maganin da ake shafa a cikin baki, mun ce allura in ya kasance ba a matsayin magani take ba, ba a matsayin abinci take ba ta kare azumi ko? Siran ma haka. To ina ga magani, shi kuma magani mun sanya ake son sa, ta ina ake son sa? Ta ina ake shan magani? Ta baki. To shi kuma wannan lokacin kai tsaye yana kare azumi ko da ba a matsayin abinci yake ba. Idan ka sha magani azuminka ya kare dan me yasa domin shi duk abin da ya shiga a cikin baki ko kuma hanci ya kasance abun matsayin abinci yake ko ba a matsayin abinci yake ba to yana kare azumi kai tsaye amma duk abin da ya shiga a cikin jikin mutum ba ta hanyar baki ba ba ta hanyar hanci ba to za a diba ne matsayin abinci yake ko kuma ba a matsayin abinci yake shine ma'anar ka'idar da muka kawo yughallabu janibal manfad al mu'tad wa yughallabu janib al tadhiyah fi ghayri in fasara mun ita da kyau a gane duk abin da ya shiga a cikin baki ko hanci yana kare azumi ya kasance a matsayin abinci yake ko ba a matsayin abinci amma kuma duk abin da ya shiga ba ta hanyar baki ba da kuma hanci to za a dibawa ne wannan abin da ya shiga a matsayin abinci yake ko kuma a'a ba a matsayin abinci yake ba a matsayin magani yake ko abin da kama da haka to idan a matsayin abinci yake zai kare azumi ko da yake ko ba ta baki da hanci ya shiga idan kuma ba a matsayin abinci yake ba to ba zai kare maka azumi mun gane ko wannan shine kenan kenan wannan kaida idan muka duke ta za ta iya guda muna dukkan wani meke da suna wata matsala da zamu iya shiga dangane da abubuwan da suke iya shiga a cikin bakin mutum idan sun shiga a baki za a lura matsayin abinci ne ko kuma a matsayin magani ne to a wannan lokacin sai ya kasance zai kare azumi kai tsaye amma ba cikin baki bane ba cikin hanci bane to za a lura abinci ne ba abinci bane in abinci ne ya kare in ba abinci bane bai kare ba mun gane ko wannan shine kenan kenan dai a takaice wannan hadisi na muna abubuwan da suke kare azumi na ɗaya daga cikin su ci da kuma sha idan mutum da gangan ya sha azumi ya kare idan cikin mantuwa ya meke da suna ya ci ko ya sha azumin bai kare ba zai ci gaba da azumin sa zamu zo a hadisi na gaba wanda shi ma yana bayanin abin da shahi daga cikin abubuwan da suke kare azumi ne yake cewa an abi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga abi hurairah yanzu Allah ta kara tabbata a gare sa qala yake cewa bainama nahnu julusun inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam haka dai muna azumi a wajen manzon Allah sai da aminci Allah su kara tabbata a gare sa idja'ahu rajulun sai wani mutum ya zo masa فقال سيدي يا رسول الله يا مأكين الله هلكت نا هلك فقال سيدي الله يتي ما لك ميسا ميكا ميسا كهلك قال يتي وقعت على امرأتي نا أبكى ما ماتاتا في رمضان أشكي رمضان معنا ميكنا يتي أكن جمال معنا ناسا ندى ديالينا أشكي رمضان وأنا صائم الهالك مدينة تكين أزو وفي رواية أشكو رواية أصبت أهلي في رمضان ناس أرد ديارنا أشكي رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما صلى الله عليه وسلم أن شاء الله سكارة تبتع قري سيتي هل تجد رقبة تعتقها هر ذاك سامو بيوا لذاك ألتر قال سيتي لا قال سيما صلى الله عليه وسلم فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين هر ذاك إيك أزمتي wata guda biyu jira da juna qala la yace a fa qala sai manzo Allah yace fa hal tajidu it'ama 60 miskina har shin zaka iya kaciyar da miskini guda 60 qala la yace a qala yace abu huraira yace fa sakata annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya shiru fa bainama nahnu ala dalika haka dai muna tsakanin haka id utiya annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka zo ma manzo Allah bi'araqin fihi tamari da wani kondo wanda a cikin sa akwai dabino al-muqtal kenan yake cewa wal araqu al-muqtal abinda ake cewa al-araqu shine al-muqtal ma'ana shine kondo kenan ya fassara ma'anar al-araq qala yake cewa aina sa'il ina mai tambaya qala yace ana ni gani ya ma'aikin Allah qala sai manzo Allah yace khudh hadha dauki wannan فتصدق به أي صدق على شيء فقال سيدي على أفقر مني يا رسول الله شزي صدق على شيء أكم والدهين تلوتي فوالله لا رزي لألا ما بيننا بتيها باب أبند يجي أسكان لك دسونا لا بتيها يريد الحرتين ينامهم وأن الدواء سنبيو لسككي ويجرم بدينا شيني لا بتيها kenan fa wallahi na rantsi da Allah ma bainala bataiha
babu abin da yake tsakanin labataiha yuridul harratayni, yana nufin wa'annan duwatsun guda biyu da suka kewaye Madina. Ahlu baitin, wani gida afqaru minni, da yake ni talauci min ahli baiti, daga iyalan gidana. Ma'ana babu wani gida daga cikin gidajen garin Madina da yake ni talauci. Wa dhahika an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sai manzo Allah yayi dariya, hatta badat anyabuhu, har sai da zagarsa ta bayyana. Anyab sune hakura wanda suke anan zaga. Kuma qala, sannan sai yace, at'imhu ahlak, ka ciyar da shi iyalinka. Al-harratu, abinda ake cewa al-harra, al-ardu tarkabuha hijaratun sud, ita ce ƙasa wadda baƙaƙen duwatsuna suka lullube ta. Wannan shine kinan hadisin, wannan a takaice ɗaya ne daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Asali yake da suna tsohon mutum ne, sunansa Salma bin Sakhr, shine sunanta, Salma bin Sakhr. To lokacin da ake a cikin watan Ramadan, mun san da cewa haramun ne mutum ya sadu da iyalinsa. To a wata riwayar ya zo ma akan cewa yana a cikin ɗaki, sai matarsa ta yi wawan kwanci, ana ta yi irin kwanci wanda sha'awar matar ta shigo masa, shi kuma kawai yana a cikin azumi, sha'awar ta yi ƙarfinsa, sai ya afka ma wannan matar. To shi ne bayan ya yi abin da yake yi, an sadukin, sai ya tuna da cewa fa yana azumi, kuma haramun ne mutum ya sadu da iyalinsa yana azumi. To shi ne sai ya rugo zo manzo Allah, sai ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya shiga a cikin tashin hankali, shi ne ma yake cewa halaktu, na halaka. Wannan sai nuna cewa yana ɗaya daga cikin ɗabi'ar mutumin kirki, shine lokacin da ya fada a cikin sabon Allah madaukakin sarki a cikin kuskure, zai shiga a cikin damuwa. Kuma duk wanda yake da irin wannan alama ce ta wanda take nuna cewa yana da tsarkakakkar zuciya, kuma shi mutumin kirki ne, lokacin da ka saba ma Allah ka shiga a cikin damuwa. Kun gane ko? To shine lokacin da ya zo a wajen manzon Allah, ya shiga a cikin damuwa, har yake cewa manzon Allah, ya manzon Allah, na halaka. Shine sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, ya akai? Sai ya ce, ai, na sadu da iyalina ne a cikin Ramadan. Kun gane ko? A lokacin kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kware sa, ma'ana bai masa fada da sauransu. Manzon Allah ya ga tausansa, sai ya ce masa, to ga kafararka, na farko dai za ka iya ka yantar da baiwa, kenan shine mi kafara ta farko. Idan in za ka iya ka yantar da baiwa, sai zaman to shine mi, shine kafarar zunubin da kai na saduwa da mi da iyalinka a cikin Ramadan. Yace baya ta baiwa. A asali ma a wata riwayar sai manzo Allah yace, kana iya ka yantar da wani wuya? Sai yace, ya ma'aikin Allah, ni a duniya ban mallaki komai ba in ba wuya na ba. Kun gane ku? Ma'ana ban mallaki komai ba in ba wuya na ba, kenan kaina kawai na mallaka, ya manzo Allah. Sai manzo Allah yace masa, to kana iya kai azumin wata biyu fiye da juna? Sai yace, ya ma'aikin Allah, baka gani ni tsoho ne, hatta ma watan Ramadan kindakin nake azumtar sa. Sai manzo Allah yace, to kana iya kace da miskini 60? To shine sai yake cewa, ya ma'aikin Allah, ai, a cikin garin Madina babu wanda yake ni talauci, ina iyakar dai talauci ko babu wanda yake shi talauci? Sai manzo Allah yace, ya jira. Bayan ya zamna, shine sai aka wa manzo Allah sadaka ta kwando na dabino. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi wannan kwandon, ya ce ya ciyar da miskinai. To shine ya ƙara maimaita manzo Allah, ni fa na fi kowa talauci, babu wanda zan ciyar da wannan abincin face sai ya kasance ya ni arziki, to ya zan yi kuma in ciyar da wanda ya ni arziki, ya ma'aikin Allah? Sai manzo Allah ya yi dariya, don saboda mamakin halin da wannan mutumin ya shiga, ya ce, to ya tayyace wannan mai suna, wannan dabinon ya kasance kafara, kuma shi ya ci ta. Wannan hadisi yana karantar da mu abubuwa kamar haka. Na farko dai, yana karantar da mu akan cewa yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke karya azumi, shine mi saduwa da iyali. Haka kuma yana nuna mana cewa yana da kyau idan mutum ya shiga a cikin sabon Allah, ya nuna jikinsa, ya nuna kuma fuskarsa ta nuna akan cewa mi ya saba ma Allah, ma'ana ya nuna damuwarsa. Da wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke jawowar Allah ya yafe mata zunubinka. Da mutum zai yi zunubi bai nuna ya damu ba, ya ce astaghfirullah. Misali, sau da yawa za ka ga mutum zai yi zunubi, misali yana cikin hira kawai, sai kuna mama wani zagi, sai ya ce kai astaghfirullah, kuma sai kwaɗa dariya. Dan Allah, wannan ya nuna ya damu, ka yi zunubi ka ce astaghfirullah kuma ka yi dariya, ba ka damu ba. Mun gane ku? Wannan shi ne kenan. Sannan kuma yana nuna mana wannan hadisi, na mana cewa ashe ya halatta lokacin da ya kasance mutum kafarar sa bai iya yin ta wani ya doke masa, domin mun ga a wannan wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi doke ma wannan mutunan kafarar sa, mun gane ko asali dai kafara komai talaucin ka ba ta mi ba ta sauka akan ka, mun gane ko wannan shine kenan. Kenan duk yanda ka kasance idan kafara ta hau kanka ta ciyarwa ko kuma ta azumi ce, to dole sai ka biya wannan kafarar, domin wannan mutunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tare da cewa ya san da cewa bai iya azumi, bai da abin da zai ciyar da miskinin, bai ce masa ba to tahi an yahi maka, a'a sai da yi kokari shi ya biya masa, mun gane ko wannan shine kenan. Aha, yana da kyau mu tattauna wata matsala, shine idan an ce jima'i yana kare azumi, to ya shi kun masturbation, ana mutum yayi wasa da azzakarin sa har mani ya gudu, shi ma yana kare azumi ko baya kare azumi? Malamai sun yi ijma'i akan cewa hitar maniyyi kai tsaye yana kare azumi, sai idan ya kasance hitarsa ba ta da dalili, ma'ana ba da dalilin ta hituwar ta kasance ba. Misali ya kasance mafarki ne kai, ko da ka tashi ka ga maniyyi ya hudu maka, da a wani lokaci kun ga mafarki ba da gare ka yake ba, mun gane ko? Kenan abu ne wanda yake ba ya hudu ba ne da son ranka, kenan wannan lokacin azuminka bai kare ba. Amma da za a ce za ka yi wasa ne da farjin, kamar yadda muka ce masturbation din, an mani ya fito to wannan lokacin azuminka ya kare, to wannan azumin za ka ramka shi? A'a, ka tabka babban kuskure, zunubinka ya kai a haramta maka mani, a haramta maka ka biya wannan azumin, domin kamar yadda malamai suke cewa man ista'jala shay'a qabla awanihi uqiba bi hirmani, ma'ana duk wanda yayi gaugawar yin abu kamin lokacin sa yi, to za a masa hukuma ta hanyar haramta masa shi. Lokacin a sharuwa bai yi ba, misali sai ka sharuwa a tsakiyar rana ka kare wannan azumin, to sai a haramta maka wannan azumin hal abada, ka yi asarar wannan azumin. To shi ma haka wanda ya kare azuminsa ta hanyar wasa da farjinsa har mani ya hudu, to wannan azumin nasa ya kare, sannan kuma baya akan sai biya wannan azumin, sai dai ya tayin azumin nafila wanda dalilinsa Allah subhanahu wa ta'ala zai sauƙaƙa masa zunubin wancan bi wancan azumin da ya kare. Haka kuma malamai suke cewa da za a ce mutum zai zo ya ta kalla kallan abubuwan da za su iya tado masa da sha'awa har su har mani ya hudo masa, ko da a ce bai wasa da farjin nasa ba, to azuminsa ya kare, kun gane ko? Kamar misali ka zo ka kunna film ta basa kana kallo, a wannan lokacin har mani ya hudo maka duka wannan, ko kuma ka sa hutuna kana kallo na basa har mani ya hudo maka, to a wannan lokacin mani ya hudo maka ne da ni da son ka, kidan ka kare azumin naka da gangan azumin naka babu shi, wannan shine kenan. Ha, sai mu zo a babi na gaba. Malai ke cewa har yanzu dai babu sawmu fi safari, babi wanda yake bayani dangane da azumi a cikin balaguro. Babi da yake bayani akan azumi a cikin balaguro yana ɗaya daga cikin abubuwan da yake nuna mana shine kasancewar yana ɗaya daga cikin sharuɗan azumi al-iqama. Asali dai sharuɗan azumi guda bakwai ne, mun gane ko? Kuma sharuɗa kala biyu ne, akwai shurutu wujub, akwai kuma shurutu siha, sharuɗa na wajibci da kuma sharuɗa na inganci, mun gane ko? Jayyid, asali dai malamai suke cewa la yasihhu sawmu illa bi tawaffuri shurutihi wa intifa'i mawalihi, azumin da mutum zai baya inganta sai in yami sai in ya kubuta daga dukkan sharuɗansa, ma'ana sai ya kasance sharuɗansa duka an yi su. To me sharuɗan azumi? Sharaɗi na farko dai na azumi shine al-islam, musulunci, akai sai kafiri da zai yi azumi azuminsa bai yi ba, domin ba a yi shi don Allah ba, kenan na farko shine dai musulunci. Sharaɗi na biyu shine al-bulugh, kenan zamantowa baligi, mun gane ko? Kenan ko da kana musulmi azumin bai zama dole a gare ka ba sai ka kasance baligi, amma shi balaga sharaɗi ne na wajibci ba na inganci ba. Da a ce yaro wanda bai balaga ba zai yi azumi, azuminsa ya yi ko bai yi ba? Ya yi, mun gane ko? Amma sai dai ba mi ba dole ba ne ya yi, mun gane ko? Wannan shi ne kenan. Na biyu shi ne balaga. Na uku shi ne al'aqlu, hankali. Kenan mahaukaci ko da ya yi azumi baya da lada akan wannan azumin, domin hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa rufi al-qalamu an salatin an dauke abun rubutu daga mutane guda uku daga cikin su manzo Allah yake cewa anil majnuni hatta yafiq mahaukaci har sai ya yi har sai ya yi hankali kenan bayan kana musulmi kana baligi ba ta kare ba sai mi sai kana da hankali sharadi na hudu shine al iqama ya kasance kana a gida ba a cikin balaguro kake ba kenan wannan babin zai karantar muna kishiyar mi kishiyar al iqama ne lokacin da kake cikin balaguro ya azumin ka zai kasance kenan lokacin da kake a cikin balaguro azumi ba mi ba wajibi bane a gare ka amma in kai yayi kenan sharadi ne nabi na wajibi ba sharadi ba nabi na inganci kenan dai na hudu shine ya kasance kana mi kana a gida ba a cikin balaguro kake sharadi na biyar shine al-khulu min al-mawani' ash-shar'iyya shine ya kasance mutum ya kubuta daga abubuwan da suke haramta mutum ya azumi sune jinin haila da kuma jinin biki mun gane ko tunda mun gani akan cewa mai haila ba ta azumi mai biki ita ma ba ta yi kinan ko da a ce kai musulmi baligi kana da hankali kana a gida dai kasance kina a cikin jinin haila kin nan kenan mi bai zaman to dole gare ki ba ke azumi kuma ko kin yi azumin bai yi ba mun gane ko sharadi na shidda shine al-qudra ya kasance kana da karmin yin azumi ba a cikin rishin lafiya kake ba kenan kun gani koda kana a gida koda ka cika sauran sharuɗin indai baka da lafiya ba wajibi bane kai azumi to amma da zaka ci da sakan ka kai wa yayi mun gane ko wannan shine sai sharadi na ƙarshe shine an-niyya mutun yayi niyya wannan shine yake da suna sharadi mafi hasali bayan sharadi na musulunci niyya azun muka mutane da yawa suna karewa dalilin niyya hadarin niyya a cikin azumi shine malamai suke cewa man nawal iftara aftara duk wanda yayi niyyar ya kare azumi to azumin nasa ya kare ko da bai ci komai ba shine hadarin niyya mun gane ko wannan mafi yawanci ana samun shi ga mata da kuma wanda yake a cikin yanayi na rashin lafiya sai ce bari in dauka in ga ina iyawa sai ka samu wani lokaci da mutum zai ga kamar zai kasa sai ce kai zan ma aje wannan azumi ko kuma na aje ma wannan azumi to ko da bai ci komai ba azuminsa ya kare mun gane ko ke sa malamai suke cewa an-niyyatu yutlabu fiha al-jazm la taraddud niyya ana buƙatar tabbaci a gare ta ba a san taraddudi ta an samu shakka a cikin niyya ko ibada ta lalace musamman a cikin niyya cikin azumi yana da kyau niyoyi mu gyara su a wajen azumi sannan niyya ta azumi ana ɗaukar ta ne tun kamin alfijir ya keto mun gane ko kenan kowace rana kuma ana so mutum ya canza niyyarsa akwai malaman da suke ganin ya halatta mutum ya yi niyya a farkon wata da an ga wata mutum ya yi niyyar a cikin zuciyarsa na yi niyyar zan azumtar wannan watan gaba daya to dai magana gaskiya wadda mafi yawanci ta yi inganci shine kasancewar ana son ko da yaushe mutum ya yi niyya kullun niyyar da sai mutum ya yi ta idan niyya guda a cikin wata tara na Ramadan ba ta isa sai ya kasance kowanne dare sai ka yi niyyar mun gane ko kuma niyyar za ka yi ta ne kamin alfijiri ya keto da a ce ka kwana lokacin da ka kwanta ka daura niyyar a zuciyarka ba za ka dauki azumi ba sai ka tashi ka ji ana as-salati sai ka ji kana da randakam sai ka ce to bari in yi azumi a'a shikenan azumin naka ba zai yi ba ko da ka yi bai ba amma wannan ya shafi azumin Ramadan ne shi kuma azumi na nafila ya halatta ko da a ce tsakiyar rana ka dauki niyyar azumi kasancewa so da yawa manzo Allah zai zo a gida ya ce ma Aisha akwai abinci in ta ce babu sai ya ce to zan wuce da azumi na kun ga bai tashi da niyyar azumi ba dalilin babu abinci sai wuce da azumi wata ran kuma zai zo ya dauki azumi sai ta ce mishi ai ga abinci ma an kawo sai ce in gani in ya birge ni in ci ko da yake na dauki azumi idan abincin ya birge shi sai ya ci ya kare azumi dan yana azumi na mi dan yana azumi na nafila ne mun gane ko sai sa a wani kauli manzo Allah yake cewa al-mutatawwi'u amiru nafsuhu wanda yake nafila shine yana da yancin cin karansa ba babbaka ana in sha'a atamma wa in sha'a abake da suna tawakkafa in ya so ya ci gaba da azumi ko kuma ya ci gaba da ibadar da yake ko kuma in ya so ya kace ta tunda manzo Allah ma har yana ba da misalin sadaka da zaka hudu sadaka sai ka kai ka sa a cikin kaskin masallaci idan ka sai ka sanya ga ina da bugada ta ha ya ka ba da yin shashab da ita sai ka mai da aljuba ka da lahin komi amma da a ce sai da ka tsura a cikin kas sai bayan ka koma can ka ce a bari ko mu in zaki ke to a zo lokacin kai abinda manzo Allah yake cewa al'aidu fihi badahu kalkal kalbi yaqi'u thumma ya'udu fi qayyi mai koma ma kyautar da yayi kaman kare ne da zai yi aman ya koma ya lashi amanan nasa sai mun cewa mi baya halatta mun gane ko a takaice dai wannan sune sharuɗa guda nawa guda bakwai wanda duk wanda ya cika wannan sharuɗan dole ne sai yayi azumi mun gane ko wannan shine kenan kinan hadisi na farko a cikin wannan babin malai yake cewa ha aha Aisha radiyallahu anha an karbo daga Aisha yadda Allah ta kara tabbata a gare ta anna Hamza ibn Amr al-Aslami lalle Hamza bin Amr al-Aslami qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam yace ma manzo Allah tida da aminci Allah ta kara tabbata a gare ta a asumu fi safari shin zan iya yin balaguro zan iya yin azumi a cikin balaguro wa kana kathira as-siyam kuma ya kasance mutum ne mai yawan azumi qala sai manzo Allah yace masa in shi ta fasum wa in shi ta fa'tir in ka so kai azumi in ka so ka aje azumi hadisi na gaba yake cewa an Anas bin Malik radiyallahu anhu an karbo daga Anas bin Malik yadda Allah ta kara tabbata a gare sa qala yake cewa kunna nusafiru ma'a an-nabi sallallahu alaihi wa sallam mun kasance muna balaguro tare da manzon Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare sa falam ya'ib as-sa'im 'ala al-muftir sai ya kasance mai azumi baya aibanta mai bude baki wal al-muftir 'ala as-sa'im haka kuma wanda yake bude baki baya aibanta mai azumi ni wannan hadisi ke nuna muna ina nuna muna cewa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance idan suna balaguro akwai wanda suke azumi akwai wanda ba sa yi wanda suke azumi ba sa cewa ku ji waɗannan ragaye istihiya ga da za a yi ma sun kasa doka azumi kun ga ba sa aibar da su shin ya bin da yake falam ya'ib as-sa'im min a'amake da suna 'ala al-muftir shi kuma wanda yake yana dokar azumi baya cewa ku ji su dan riya addini ya saba ka muku kuna balaguro ba sai kun yi azumi kuma ku ji da sama kanku ai tsanani a cikin addini ba su mi ba sa cewa haka kenan ba mai aibar da bane kenan sai nuna cewa wannan ya danganta da kwarin mutum ne da yanda mutum yake so kun gani a wancan hadisin na baya mai manzo Allah yace ma Hamza da ya tambaye sa yace in shi ta fasu ko in shi ta fa'tir in ka so kai azumi in ka so kai mi ka aje azumi kuma wannan ana bayani ne kan azumi na farilla domin azumi na sunna ba ma bayani sa domin asali ba dole bane kai sa ana bayani ne akan azumi na Ramadan kuma a cikin ne a cikin watan Ramadan hadisi na gaba an Abi Darda an karbo daga Abi Darda qala yake cewa kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mu huta tare da manzon Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare sa fi shahri Ramadan a cikin watan Ramadan fi harrin shadidin a cikin tsananin zafi hatta in kana ahaduna hasi da yake dayan mu la yadu yadahu ala ra'sihi yana dora hannunsa akan kansa min shiddatil harri dan saboda tsananin zafi wa ma fina sa'im kun babu wanda yake azumi daga cikin mu illa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare sa wa abdullah ibn rawaha da kuma abdullah bin rawaha kun ga wannan hadisin akai ce ma shi ma sai nuna mana mi a shi mafi yawan sahabbai ma idan ya kasance azumi na da wahala idan ya kasance za su balaguro a cikin tsananin azumi a cikin tsananin zahi ba su mi ba sa dokar azumi domin ne ya nuna cewa ma manzo Allah da shi da Abdullah bin Rawaha su ne kawai suke azumi tare da cewa akwai sauran sahabbai masu yawa wannan shine kenan duka wannan hadisin suna da alaka da juna shi yasa nake wuce su hadisi na gaba malai yake cewa an Jabir radiyallahu anhu an karbo daga Jabir yadda Allah ta kara tabbata a gare sa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin manzo Allah ya kasance a cikin wani balaguro faraa sihaman sai ya ga dandazon mutane wa rajulan qad dhullila alaihi ga wani mutum kuma an yi masa inuwa ana an lullube sa an masa inuwa fa qala sai manzo Allah yace ma hada me wannan kalu sai suka ce sa'imun ai mai azumi ne fala sai yace laysa min albirri as-sawm fi as-safar baya daga cikin ladabi ma'ana baya daga cikin ibadu masu muhimmanci azumi a cikin balaguro mun gane ko laysa min albirri baya daga cikin ladabi الصوم في السفر بلاغ أزمي أتهم بلاغه. وفي لفظ أتهم اللفظي لمسلم كإمام مسلم عليكم برخصة الله إنا هورنك تكربر رهوسر الله سوك الله التي رخص لكم وليمك. Kungani sai nuna cewa a wannan hadisi ne nuna cewa akwai ma lokacin da zai kasancewa kai azumi a cikin balaguro makruhi ne. Kun gane ko? Me ake cewa makruhi shine kasance da a ce ma ka kai shi zai sa maka samu lada fiye da in kai. Wannan lokaci shine idan ya kasance a cikin balaguro akwai tsanani kuma idan kai balaguro zaka shiga a cikin tsanani. Dukan wannan yana nuna saukin wannan addinin namu ta yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa ma ja'ala 'alaykum fi dini min haraj. Allah bai sa muku kunci ba a cikin wannan addini. Shi yasa a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an samu ɗaya daga cikin sahabbai da yi alwashi yace na yi alwashi yau zan yi azumi in yi tsaye a cikin rana ba zan zauna ba sai na sha ruwa. Sahiya gutawai ya tashi da azumi rana ta kullu ya zo ya tsaye a cikin wannan ranar. Rana tana ta dukansa yana ta zuba sai wasu daga cikin makusantansa suka ga tausan shi yana ta zuba ga shan ma ya fara makarkata ga azumi kuma ga tsayi kuma ga rana bala'i uku da uku sai suka ruga suka tafi wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka hada mishi dan a tije shi da suka zo suka shaida ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce ku je ku ce masa ya zamna ya shiga a cikin inuwa ya ci gaba da azuminsa. Mun gane ko? Kenan sai manzo Allah ya doke masa me? Ya doke masa wancan sauran abubuwan. Wannan hadisi shi ne cikin nuna mana asali wata ka'ida da malamai suke cewa al-ajru ala qadri al-manfa'ati lil mashaqqa. Suke cewa a cikin kowace ibada wai ba wahalar ka ake dibi ba, abinda ake dibi shine kai da yanda addini yace ai ko baka yi ta ba. Kun gane ko? Wannan shine kenan abinda ake dibi a cikin me? A cikin ibada. Ashe shi wannan mutumin ya azu cewa wai shi addini tsananta makai shine addini. Mutum ya shiga a cikin kunci shine addini. Shine sai manzo Allah na musu da cewa a wannan ba shi bane addini. Addini shine kai yanda Allah da manzon suka ce ai. Ya zaman to akwai wahala ko babu wahala, to idan dai kai yanda manzon Allah yace ai ko yanda Allah yace ai, to shine abin da ake so. Kuma dalilin wannan ne zaka samu daidai gurgurdan larabar da ya kamata ka samu. Wannan shine kenan insha Allah. Anan za mu dakata lokaci yayi ko? A inda muka samu daidai Allah ya ba mu lada. Kuskuren da kun muka yi Allah ya gafarta mana. Muna fatan Allah madaukakin sarki babu yi ba aiki da abin da muke karantawa sannan kuma ilmantar da ilimi da mu ilimi mai amfani. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.